الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أسأل النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، يا مسلمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة ملكة سنشيوة تكيوانا مسلاتي نومي البركة مسجد أمنا هو دكيوانا أمواء تبقو باية مكان تأمى تدوما نان فادر جهة القنبي. بركة ملكة سنشيوة لمن تتوناوا مناسبة دا يوم ماتا قم دا أبن ديشة في الدين المسلمي tunda shi wannan addini namu ne gaba daya da maza da mata dukan wani sako da yazo cikin addinin matakar ba a samu kebantuwa ba to sako ne wanda yake nuna da mata da mazan duka suna cikin wannan umarni haka nan idan hali ne ba matakar ba a samu wani istisna'i ba to halin ma iyakan mu gaba daya tunda an ce su mata ƴan uwan maza ne cikin addini kuma Qur'ani ya zo da ayat take nuna innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat har zuwa wazakirina laha kasiran wazakirat in an ambaci maza sai a ambaci mata in an ambaci maza sai a ambaci mata to wannan yasa muka dudduba irin yanda lokaci yake da wahala a yanzu amma muka yi squeezing da ware wani lokaci domin tattaunawa da ƴan uwa mata kan abin da yake bance su a addini musamman da yake ƴan uwa mata a galabiya ba sa samun tattaunawa makamanciyar wannan daga an yi Ramadan a wani sugura bai shikenan ba za a taba haduwa ayi wa mata wa'azi ba sai dai kuma baɗi babu shikawa na akwai takaituwa da yawa yanda maza suke samun karatuttuka to koda bai kai nan mazan ba da su ma mata lokaci bayan lokaci suna samu domin a gudu tare a tsira tare ka'idar fadhakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin a tunatar domin tunatarwa tana amfanar masu imani kuma dan adam babu wani abu da zaka masa gyaru matakar baka dahi da Allah da manzansa ba kai da wata dabara da za ka yi dan adam mai shiriyu ko ya zama to ya hawo hanyar madidiciya ba in matakar in dai ba wannan tsarin za ka bi ba tunda shi wannan tsari na ayi da awa hada mutum da Allah da ma'aikin Allah to da shi Allah ya gyara duniya duk wanda ya kangare wanda Qur'ani ya bamu labarinsa ko a hadisance muka samu labarinsa to in kun ga ya gyaru ya zama mutumin kirki to Qur'ani da hadisi ne gyara shi saboda ka ballantana mu musulmai kusakuran da muke aiwatarwa a yau da gobe matukar muna zuwa muna sauraron ayoyin Allah da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam insha Allah za a samu raguwar kusakurai akwai yiwuwar ma za a sami gaba ɗaya an tuba an daina su wanda wannan shine fatan mu gaba ɗaya da mu da ku duka Allah ta'ala ya bani jagora yau muna safiyar asabar ne wanda ta yi daidai da 5 ga watan Zulkida watan 11 a musulunci hijira yau da shekara 1446 daidai da 3 ga watan 5 na miladiya 2025 a tattaunawar tamu da ku yau insha Allah za ta karkata ne game da wani aiki da shari'a ta dora muku a keɓance wanda kusan kaso 75 iya wuyayen ku sauran kuma kaso 25 din shi ne dan abin da ba a rasa ba shine kula da yara suna kanana daga haihuwa har zuwa shekaru sama da 10 to dawainiyar kula da wannan yara bangaren maza da mata duka iya wuyayen ku gaskiya daga cikin aikin da Allah ya dora wa ƴa mace a zaman gidan mijinta to akwai wannan a ciki na kula da yara domin su wannan yara amana ce Allah ya bawo kuma idan aka yi sakaci da amanar da Allah ya bayar Allah zai tambaya akan ta gobe alkiyama yasa wancan hadisi gaban mai da yake cewa ala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi kowa daga cikin ku mai kiyo ne kuma kowa Allah zai tambaye bisa kiyon da Allah ya ba shi wal mar'a ra'iya fi baiti zawjiha wa hiya mas'ula ita iya bace mai kiyo ce a gidan mijinta kuma sai Allah ya tambaye ta game da wannan kiyo da Allah ya bata kun ga shi dawainiyar kula da gidan miji zaman aure akwai shi wannan aiki gagarumi wanda ba shi da ƙarshe har sai ran da Allah ta'ala ya karɓi mutum shine aikin kula da tarbiyyar ta yara wannan aiki aiki ne mai albarka aiki ne mai tarun alkhairi amma kuma aiki ne mai wahala iya da wahala matuƙa amma kuma iya da alkhairan da ba shi da iyaka duka wajibi ne mu dinga kula da wannan ba wai wahalan banza ake yi ba ba wai kuma wata wahala ce mara fa'ida ba wahala ce mai fa'ida wahala ce mai alkhairi a takaice akwai wani hadisi da yazo daga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yake cewa dukkan wanda Allah ta'ala ya bashi ko ya ba su ni'ima ta haihuwa suka samu ƴaƴa mata akalla ɗaya zuwa biyu suka yi ƙoƙarin tarbiyyantar da wannan yara ta ɗaya ta taso suka yi tarbiyyanta har zuwa gidan miji ta biyu ma ta taso aka yi tarbiyyanta har zuwa gidan miji to manzo Allah ya ce waɗannan mahaifa da suke wannan aiki Allah zai ba su tukushin aljanna kun ga in ba tarbiyya wannan aljannar a wannan layin ne ba za mu ba to ashe kun ga kula da waɗannan yara da Allah ya ba mu su to ashe kamar wani asusun lahira ne yake yi shi kuma asusun lahira dama ba a ɗauka sai an mutu dama saboda haka daga cikin irin alkhairan da waɗannan yara suke haifarwa har in an tarbiyyantar da su sun tarbiyyantu suna iya jawowa mutum sabon aljanna da gafaran Allah gobe alkiyama wanda kuma wannan shine babban burin kowane musulmi dama ya mutu ya samu gafaran Allah ya samu aljanna Allah ya samu na cikin masu samu rabo a lahira a abu na biyu su waɗannan yara da Allah ta'ala ya ba mu su har in an yi ƙoƙarin tarbiyyar an tsida su a siratal lahil mustaqim manzon Allah yake cewa sallallahu alaihi wasallam dukkan wani wanda suka haifi yaro ko yarinya suka tarbiyyantar da su suka sa su makaranta suka yi ilimi har Allah ya bawa wani haddin alqur'ani ko Allah ya ba su haddin alqur'ani to a ranar alkiyama waɗannan mahaifan da suka tarbiyyantar da ɗansu ko ƴarsu ta kai matsayin haddin alƙur'ani mai girma to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a duk wahala ta yin alkiyama da rana da tashin hankali da ake samu da ƙuna da zafi to ma'aiki ya ce sallallahu alaihi wasallam su mata kai afuwar su iyaye na wanda suka haddace alkur'ani Allah ta'ala zai sa mala'iku su musu rumfa da kayan ado irin na gidan aljanna a zo a zaunar da su al'umma su dinga hangen su daga nesa har ana tambayar annabi rahama sallallahu alaihi wasallam cewa waɗancan su wane ne mala'iku abin nan annabawa ne ko shahidai ne ko su waye sai ma'aiki ke cewa ai mahaifa ne na mahaddacin alkur'ani mai girma mahaifa ne suke ta ƙoƙari da tarbiyya da addu'a da kula har ƴaƴansu suka haddace alƙur'ani to ga irin sakamakon da Allah zai musu tun kafin a yi ga aljanna to kun ga ashe a kula da waɗannan yara din da yi musu addu'o'i da hana su abin da suke so matukar ba shi da kyau da tilasta su kan abin da ba sa so matukar abin iya da kyau to ashe gata ne mutum yake wa kansa gata ne tun a duniya kuma har zuwa ga lahira duk wata wanda ta yi fice a unguwa ko a layi wajen tarbiyyantar da yara da saita su da kula da su to ko Allah ya mata arzikin samun ‘ya’ya mata wallahi za ku ga wannan yaran sun fi zama abin nema a aure abin mutane masu hankali da dukkan wani aure da ya zauna lafiya to akwai gudunmawa 100% ta mahaifa a ciki kuma a galibiya ba duka ba duk auren da ya samu matsala aka kasa samun nutsuwa a wannan zama na auratayya a galibiya ko dai da an yi sakaci ko kuma a lokacin ma akwai sakaci na wasu daga cikin mahaifa ashe bakunan mutane na addu'an alkhairi da zaman yarki ma lafiya gidan mijinta da alkhairan da ake samu a gidan aure ashe za su bayu ne har in an yi kokarin tarbiyyantar da wannan yarinya tana karama a yau ba a gobe ba masu hankali daga cikin mutane wallahi suna kula da wacce za su nema su aura daga wani gida ta fito suwaye mahaifanta wace irin tarbiyya aka bata yaya ɗabi'ar gidansu da mahaifanta yake to wannan iya cikin mahanga ta farko a gun masu hankali wajen neman aure a wannan rayuwar tunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi wani hadisi da yake cewa iyyakum wa qudra ad-duman manzon Allah ke cewa shedunku ya ku maza jin kunne gare ku game da fire akan juji fulawa ce mai kyau gwani ci'awa amma kuma akan juji ta fito sai sahabbai suke neman manzon Allah ya musu fasara me ake nufi da kudara abduma ciyawa ko fure ko fulawa mai kyau mai kyan gani amma kuma ga ta akan juji kan bola wajen kasanta sai manzo Allah ya fassara wannan da cewa almar'atul jamila tambutu min baiti suhi mace mai kyau wajen tsarinta da zubinta da fiskarta da komai amma kuma ta fito a gida mara tarbiya ta fito a gida wanda babu tarbiyya a gida to ashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tun da rayuwarsa a duniya yi wa musulmi kashidi da jan kunne game da kada mutum ya je aure mace a gida mara tarbiyya to kun ga ashe har yanzu waɗanda suke kula da wannan hadisi da kuma masu hankali cikin mutane suna bin wannan domin zaman lafiya yasa hatta a sha'anin auratayya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inda yafi bada shawari da umarni da karfafawa wa mazaje to su auri mace mai ilimin addini mai tarbiyyar addini shine yake cewa tun kahul mar'a li arba ana auren mace ɗaya daga cikin dalilai guda hudu a galibiya duk wani namiji da zai aure to dalilin da yasa ya auri mace ba zai wuce ɗaya daga cikin hudun nan ba wani zai auri mace a lihasbiha din ita yar manya ce mahaifanta su wane ne a gari ana jin sunayen su manyan mutane ne wani burinsa kenan ya auri mace yar manya shi ma koda zai samu alfarma irin ta duniya wani kuma zai auri mace limaliha saboda dukiyanta shi kwaɗayinsa a ce ya auri mace mai dukiya ta dinga siya mai tikitin jirgi iya tafiya Dubai da Saudiya ya zama mijin hajiya wannan shi ne burinsa kawai ya zama ɗan aika ya ko rike ba laifi ba ne hakan har in hakan ya kasance misali to wani burinsa dai a takaice ya auri mace mai kuɗi shi ne burinsa wani kuma li jamaliha wani kuma burinsa ya auri mace mai kyau duk mummunan halinta duk rashin tarbiyyanta inda ya tana da kyan halitta to shikenan shi burinsa kenan ya auri mace wanda suke siya macen sawa a gaban mota, to haka wani yake a cikin sha'arin auratayya. Wani kuma zai auri mace lidiniha, domin addininta. Kunga idan babu tarbiyya addini ba zai yi ba. Duk mutumin da haga cikin maza ko mata iya kula da addini, sallah ba ta wuce shi, iya ƙoƙarin mutunta kansa, iya ƙoƙarin halarta gurabin karatu na addini, to babu shakka wani iya da tarbiyya. Dan duk mara tarbiyya tsakanin maza da mata, to ba zai iya addini sosai ba. To sai ma'aikin Allah ke cewa alaika bizati dini, duk waɗannan ukun da aka lissafa ana auren mace domin su ɗaya daga cikinsu. To sai manzon Allah yake cewa mu maza, umarnin da manzon Allah yake ba mu, idan mun tashi neman aure, ku auri masu tarbiyya masu addini. To kun ga shi, ki kokarin tarbiyyantar da yarki har wani ya gante shi iya so ya aura da ke din da mai auren gaba ɗaya, kun bi umarnin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam wajen tsayawa a tarbiyyantar da yaran har a gansu a aure su, a samu lada da ake samu a zamanin gidan auratayya. To babu shakka wannan duka iya cikin alkhairai da suke fitowa a ƙarƙashin gidan tarbiyya, gidan addini, wani har in an tarbiyyantar da ƴaƴa har san ka irin wannan matsayi. Kuma idan kin ba da gudunmawa ƴarki ta tarbiyyantu har ta je gidan aure, har Allah ya ba da ƙaruwa aka samu yara su ma suka tarbiyyantu, to dukkan wani yaro da ya abin alkhairi ke ce mahaifiyar gyaci masa, to duk abin da ya yi alkhairi, ko haddin alkur'ani, ko ilimi, ko zama wani shugaba mai adalci, to kima kina da kamashi cikin ladan da Allah zai bayar, domin kina da hannu, ke ce sila wajen tarbiyyantar da gyaci masa har ta haife shi, shi ma har ta tarbiyyantar da shi. Duk abin da ya yi alkhairi a rayuwa, a ce kai wannan yaro Allah ya albarka, Allah ya ji kan mahaifansa, to wallahi kima kina da rabuwa ce. To wannan iya cikin alkhairai da ake samu a ƙarƙashin tarbiyyar yara. Har manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa dalilin da yasa nace ku nemi auren masu tarbiyya da addini, sai ce tarabbat yadaka, abin da ya faɗa kenan. Ko kalma ce takeicciya amma tana da faɗin ma'ana, tarabbat yadaka. Idan ka auri mace mai tarbiyya mai addini, sai manzo Allah ce hannuwanka za su yi riba, hannuwanka za su riba tu. Abinda manzo Allah yake nufi da wannan sallallahu alaihi wasallam shine zaka samu zuriya masu tarbiyya, zaka samu sauki wajen tarbiyyantar da zuriyar da Allah ya baka. Kuma wannan hadisi fassarar sa karara ta bayyana a lokacin da aka yi COVID-19, lokacin da aka yi ishu na corona, da aka rufe makaranti na boko da na addini da masallatai, duk aka rufe, aka ce ba a son a ga taruwar mutane a guda. Yara a lokacin sun zana wajen wata 6 zuwa wata 9 ba su je makaranta ba. Kunga a daidai lokacin, idan har ke mata a gidan miji, uwar waɗannan yaran, dama can kin tarbiyyantu, kina da ilimi, kin ga koda ku zauna da su ku dinga rubishin ko marajiyar abin da ya gabata zaki, alal aqalli zaki riƙe musu karatunsu na makaranta ba zai gudu ba. To amma idan mutum ya auro mara addini ba, idan ya auro mara ilimi ba, idan ya auro mara tarbiyya ba, kun ga labarin ba zai daɗi ba. To kun ga ashe maganar da manzon Allah ya sama da shekara 1000 da wani abu, sai Allah ya kama zamanin da fassarar ta karara ta bayyana, kowa ya gani. Waɗanda suka auri masu ilimi masu karatu sun samu sauƙi a lokacin, za su riga sa ƴaƴansu a gaba suna karantar da su, tunda an ce makaranta ba za a je ba a rufe. Kun ga ko anan ga irin alkhairin da yake bayuwa wajen ƙoƙarin tarbiyyantar da yara da tura su akan siratal mustaqim. Kuma ko yara ne, yasa malaman tarbiyya na masu psychology suke cewa in ka ga yaro ko yarinya a waje, to tana ba da sabon gidansu ne. Laraba suna cewa alwaladu mir'atu li baitihi, shi yaro madubin gidansu ne. Wanda ya yi ilimin nafs at-tarbiyya, psychology kenan duk wanda ya wannan ilimi yayi zurfi cikin sa wallahi iya ganin yaro dan shekara 5 zuwa 10 zai yi assessment din gidansu ga irin halayyar gidansu da mahaifansa dan domin yaro idan ya fito waje hoton gidansu yake nunawa a wajen idan mai yawan fada ne to ya ga fadan a gidansu ne ko kuma yana yi ba a kubarsa idan mai yawan surutu ne to ya ga ana yi ko iyayi a gidansu ba a kubarsa idan mai yawan zaki ne to ya gani a gidansu ko yana yi ba a hada shi amma yanzu na duk abin da yaro yake a waje a galibiya kaso 75 cikin 100 to a gidansu ya gane to ashe dan ko mu rufa kanmu asiri ya kamata mu san abin da zamu tsora yaran mu aka wanda in sun fito waje suna nuna hoton mu mai kyau kada su dinga nuna hoton mu mara kyau wanda iya cin abin da yawa daga cikin mahaifa ba su sani ba yaro idan ya fito wallahi hoton gidansa yake nunawa hoton gidansa yake nunawa wanda iya zaune a waje zai dinga siffanta ya gidanki yake wace mu'amala ake a gidanki ta kula da yara da tarbiyyarsu idan ana yi to yaron ne zai nuna idan ba a yi yaron ne zai nuna idan kina kula da sallah wallahi yaran ki ko baki je su yi sallah ba za su idan kina ambaton Allah kina karatun Qur'ani yaran ki ko baki je su yi ba za su yi domin shi yaro iya koyan abu ne a gida bil muhaka wa taqlid kwaikwayo da ganin abu ana yi ba ko menene shi dauka zai yi kawai domin haka kokalan yara su wal iyad billah kuma idan zagi yake da asha to wallahi in ya fito da ziyari har ma wata zai iya cewa ai naji mama ta yi zai iya faɗa yaro ne ko naji baba iyaye ba ka kula da yaran ku ƴan nazirin ko ƴan primary school wani idan yanzu za zaki ga ya sa hular sa a wani irin yanayi yace ga irin sa hular malam wani ko ga irin yanda malama wa malama take yi yara ba sa faɗa wannan suna faɗa ko malam wani kaza yake ko malama wance kaza take a makaranta to ke ma abin da kike fa in yaje wajen ba faɗa zai ba yanda yake ka miki labarin ajinsu da malamansu da makarantarsu to ke maki hankali za ki ji labarin ki a waje inda yaro Allah wallahi in kina shaƙe wuyan babansa to zai ji faɗa waje ga yanda umma take yi wal iyadu billah in kina abu kaza wallahi in yaje waje nuna zai ai shi ya ga ana yi a gidansa ko duk abin da ake a gidansu mai kyau ne duk abin da ake a gidansu mai kyau ne in kina wani abu na rashin gaskiya kina ɓoyewa to shi idan ya je waje bayyana wazi ana fahimta yaro ne fa misali za a yi sallama a ce wane ya zo a gida ana nemansa wani ya aiko a waje idan aka ce ka je ka ce an ce baya nan to idan ya ka zai faɗa ai ya ce mun baya nan ya ce na ce baya nan abin da kika faɗa masa ko abin da ya faɗa masa haka zai je mai da sakon domin shi ba shi da tamizi ne shi yasa ba hawaye ce yake ce yaro sarkin gaskiya kuma haka ne ka je ka ce na ce ba na nan to in ya je abin da zai faɗa wa wanda ya aiko shi kenan ai ya ce ya ce baya nan kaga shi da yake iya da hankali zai fahimci sakon iya nan kawai ya ki fitowa ne baya zan fitowa to in takaice muku bayani duk abin da kike wallahi ki tabbatar da kai jakaman kyamara kika da sauranki musamman wannan yaran ne yanzu masu shegen wayan kwara ma yaran da a ce dolaye ne wani lokacin ba su da wani amma yaran yanzu kam wani ma yanda kika san da wayan sake haifarsa saboda kaka suke saboda ka mutaka a hankali duk wanda Allah ya bashi zuriya to Allah ta'ala ya bashi wani rufin asiri ne yaran nan har in mun yi kokari wajen tarbiyyantar da su tun a duniya za a ga sakamakon abu wa'ansu daga cikin mahaifa suna samun wata alfarmar ne sanadiyar yayansu yaro ya tashi kayi ta kokarin tarbiyyantar da ka sa shi makaranta yayi wa yayi wa ya girma yayi abokai sun zama wani abu haka kawai wani zai zo ya gaida kai ya ma alkhairi ai abokin wani ne ai makaranta ɗaya suke da wani ana samun irin wannan ko kira zauna gida wata ta shigo ta gaida ke ta miki alkhairi sai ai kawar wani ta tare suke makaranta da wani duk ana samun irin wannan ballatana ma babban al'amari ma manzon Allah ke cewa da Musa sallallahu alaihi wasallam idan an sa yan aljanna aljanna wa an so an kai su kololuwan matsayi kamar an kai su firdaus aljanna ta karshen matsayi kenan Allah ya sa mu da cikin ta sai suna tambayar Allah cewa ya ubangiji mu fa muna ganin kamar ba mu isa mu zo wannan aljanna ba matsayin mu bai kai ba sai Allah ke cewa da su ai daga cikin dalilin da yasa aka yi upgrading naku aka kara muku daraja kuka zo nan akwai addu'o'in ƴaƴanku da suke muku bayan ku mutu ashe ko dan ki samu wannan rabon ma a lahira a daga darajar ki akai ke matsayin da kuke cancance shi ba to kiya tsaya ki kula da tarbiyar yaranki ma'aikaci yake bada labarin akwai gudunmuwar addu'ar yara daga cikin abin da yake cicciba mutum ya kai shi matsayi babba a lahira to kun ga shi waɗannan yara da Allah ya bamu amana ce amana ce amana ce karki shanta ke wajen kallon waya karki shanta ke wajen kallon talabijin karki shanta ke lokacin sallah yaran ki bai bikin ta yake yin sallah ba a lokacin bayan kin sabi Allah kin ci amanar mai gidanki to kina nuna wa yaran ki cewa sallar ma bata da amfani ga gunki bata da mutunci bata da kima bata da daraja tana da darajar da kin da cikin ita shi yaro duk abin da yake kina yi ba duk abin da kike yi to shine mai kyau a gunsa ko menene ba ki gane na ce ko menene inda ya ga kina yi to a gunsa shine mai kyau a gunsa shine mai daraja so da kam kula da wannan yasa qur'ani yake cewa ya ayyuhal ladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nasu wal hijara alaiha mala'ikatun ghilazun shidadun لا يأسون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون الله كيتياكم وسو إيمان قو أنفسكم وكاري كنكو دقوتا قو أنفسكم وأهلكم نارا الله كيتياكم وسو إيمان وكاري كنكو دقيالنكو قم دوتا قو أنفسكم وأهلكم نارا sai Allah ya ce ku kare kanku da iyalanku game da wuta wuta irin ta lahira sai Allah ya cewa wa quduha an-nasu wal hijara makamashin wutar ta lahira to mutane ne da duwatsu mutane ne mujrimai masu saban Allah masu aikata zunubi ba su tuba ba Allah bai yafe musu ba to irin su ne za a zama makamashin wutar jahannama Allah ya saba mu a ciki makamashin wutar annasu wal hijara mutane da duwatsu to sai Allah ya ce ke da ni mu yi kokarin kare kawunanmu da iyalanmu game da wancan wutar ashe aikin biyu ne bayan kin yi aikin kare kanki sai kuma kin yi aikin kare iyalanki shi yasa Imam al-Kushayri ya ainihin rawaito wani akhar daga Umar bin Khattab radiyallahu anhu da yazo fassara wannan ayatu ku anfusukum wa ahlikum nara sai yake cewa a ku umarci yaranku da irin abin da Allah ta'ala ya umarci ku sannan ku hana su irin abin da Allah ta'ala ya hane ku wannan shine fasarar ku anfusukum wa ahlikum nara daga bakin Umar dan Khattab Allah ya kare dadi duk abin da kika san mai kyau ne Allah ya baki umarni ki to ki sa ƴaƴanki a cikin wannan umarni duk abin da kika san mara kyau ne Allah ya hane ki shi to bayan kin hanu ki kokarin hana ya rage wannan abu to daga wannan hanyar ake samun hanyar kare kai da iyalai game da wuta kin san abu kaza ba ki bayan kiki kokarin hana kanki abin karki to ki hana yayin kika su yi shi ko menene magana ce aiki ne zuwa wani gune mara kyau sakaci ne wasa ne washirbici ne kaza kaza ne to duk abin da kika san ne ba shi da kyau a shari'ance to ki kiyaye kanki da iyalanki kar ki yadda ki fada wacce kuma domin duk abin da Allah ya fada wallahi baya wasa in Allah ya ce abu kaza haka ne to haka ne babu ja babu ta baba yasa a wata ayar ke cewa afahasibtum annama khalaqnakum abasa yanzu ku kuna zato Allah ya halice ku dan wasa ne haka dan wargi haka dan abu marar muhimmanci kuna zato haka Allah ya halice ku akan haka annama khalaqnakum abasa wa annakum ilayna la turja'un ba ku da tabbacin za ku dawo gare mu ya Allah za ku dawo ai duk wanda yake a duniya na kamar aika aka fasa zai dawo an kawo mu akwai lokacin da zamu da koma kuma saboda idan zamu koma ana fatan kowa ya koma da guzuri mai kyau wanda wancan komawa ita ba dawowa baya kuma ba mutuwa kuma ba ta karewa tafiya duk saboda irin wannan ake kokarin irin wannan zama mu tunatar da kanmu abin da ya zama alkhairi a gare mu sannan mu hada kanmu abin da ya zama shiri a gare mu yanzu idan kun dau abubuwan da suke faruwa a wannan zamani abubuwan ba su da dadin ji ba su da dadin gani musamman abin da ya shafi matasa akwai rashin tarbiyya akwai abubuwa na ta'addanci da yawa da yake bayyana wanda a galabiya kuma malamai suna cewa wa'ansu ba duka ba waɗansu akwai sakaci da mahibaci a yau ko kaji gare ki ko awaki gare ki daga kin yi minti 30 ba ki gaza za ki dinga aika waje a koro dabbobin nan ba a koro su gida ba to a yau akwai yaran da in sun fice daga gidansu wani lokacin sai bacci ne gida da su ba ki san ina ya je ba suwaye abokansa a ina ya wuni me ya ci a ina ya samu duk ba ki kula da wannan ba shi ma abin bai kula da wannan ba kai ta kai ta ka akwai yaran da ba sa kwana ma gidajen su sai dai an gan shi ya zo kawai shikenan da gai har ya fice shikenan to kun ga duk mahaifin da suke mu'amala irin wannan da yaran su to duk abin da yaran yayi na ta'addanci wallahi akwai yawan su a ciki tunda yaro ai ba dabba bane akwai amana ta ce a kula da su a kula da tarbiyyar su da rayuwar su a kula ayyana daga cikin ma abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa akon abinda ma Allah ya cike fanki kuma qabalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba fa in kibtum Allah ta'adilu fi wahida ko aura daga cikin mata abinda yi muku dadi biyu ko uku ko hudu har in ba ku da ikon yin adalci ku tsaya a daya sai malamai suka ce ai daga cikin rashin adalci mai da ka auka haifi yara ka kasar da dadda su sakacin kai sa ba su tarbiyyatuwa in ba ka da iko da jajircewa wajen tarbiyyar yara kar ka tara mata ka dinga yiwa ka dinga haifar guba a cikin al'umma saboda wa'ansu yaran guba ne a cikin al'umma yaran da za su je akan wayar hannu su sarewa mutum hannu akan wayarka a ce ka bayar ka tsaya kana ka za a ɗauko wuka ko a da a sare ka yanzu shi wannan yaron mai amfana ya yi shi ya zama musiba ko yaron da za su haura gidan mutum da daddare su mai ta'addanci su mai dukkan wulaƙancin da ake su ɗauke dukiyarsa ko yaron da za a haɗa baki da su aiki da nafin na mutane a tsallaka a sace yaro ko a sace wace mace a gulle ita ana waya a ce sai an biya miliyoyin kuɗi za a dawo da su to irin wannan me ya amfani haifar su a cikin al'umma ai bala'i ce musiba ce saboda ka wa'ansu daga cikin mahaifa suna ba da gudunmawa wajen sakacinsu game da rahin tarbiyyar yaransu akwai masu ƙoƙari wanda in ka yi kin yi iya irin yinki yaron bai ɗau hanya ba ya tarbiyyantu ba sakaci ba ne duk abin da ake an yi to haka Allah ya ƙaddara kuma Allah ba zai kama ki da laifi ba amma matsalar aje lahira Allah ya san komai daga cikin dalilan da ya sa wane ya lalace ko wance ta lalace akwai rashin kula daga wajen mahaifanta, akwai rashin kula daga wajen mahaifansa, to wannan shine amanar da Allah ya bashi ko bai kiyaye ba. Ana gane da kyau bangaren maza ga sanan wani wuni za su tuna ba wuni ba ko sallah za a yi wallahi ba ruwansu da wannan sallah. Hasali ma wanda za su zo masallaci ma suna buga musu bulbul su damu ba. In kin ga sun tahiyyun wa cikin su ji dabe su. Wa'azu haka suke, kuma iyayen sun san wannan. Ba zuwa masallaci, ba karatun addini, ba kaza, ba kaza, ba kaza, haka za su dinga wannan rayuwa. Duk abin da su gani ga lala, ba wani babba ku za su ɗauke su sai su yi shi. To a galibiya sai an kula yaro ina yake zuwa. Su waye abokansa? Ina ce makarantarsa? A wani masallaci yake sallah? In duk ba wannan ba karatu, ba lokacin sallah bane, ba makaranta, ya dawo gida a yau na yake. Ko rubutu ne ya sake dinga rubutu a littafi akan ya fita ya bada nan. Da irin wannan ake tare yara a saita musu rayuwarsu. In mahaifin iya da wani harka da zai iya fita da shi ba karatu ko an yi hutun makaranta ko weekend kamar yau Asabar da Ladi, to kar ya bar shi a unguwa ba kuwa zai iya fice uwar ba ta sani ba, to ya tafi da shi ya aiki shawari. Da irin wannan ake sa yara a saiti. Amma an yi hutun makaranta ko yau ba makaranta ba ruwan kaji ce, ya ci abincin safiya ya fice wasu shekara, ya fara data shekara goma sha ina yake zuwa baka sani ba, to wannan sakaci ne. Yaro in har kan an bar shi da kansa da kansa ya hukunta kansa, to ya yangale ne. Domin gudun kada ma yaro marar tarbiyya ko wanda bai nutsu ba, Allah baya cewa kai hatta haƙƙin sa ma Allah ya cika rabar shi. Ai idan an mutu an raba gado, a duk wanda yake da rabo a wannan gadon haƙƙi ne ya bashi bayansa, ko mace ko namiji ko yaro ko babba. To amma Allah sai ya ce ku mahaifa ko ƴan uwan mahaifa ko dattawan unguwa ko malamai, ku riƙe dukiyar yaro maraya kar ku bashi har sai ya yi hankali. Kuna fahimta? Allah ne ya saukar da aya akan wannan. Wabtalul yatama hatta idza balagu nikaha fa in anastum minhum rushdan sai ce faddifu ilayhi amwalahu, ku rike dukiyar marayu kananan da ba su da hankali, kar ku ba su dukiyar har sai kun ga alamar sun nutsu sun yi hankali, dukiyar su ce ba haƙin su ne. Amma Allah ya ce a rike kada a ba su har sai sun yi hankali. To ashe duk mutumin da bai da tarbiyya, to kamar ba shi da hankali ne ba, ba shi da hankali. Duk wata mu'amala da za a yi ta masu hankali ba za su shi a ciki ba. To saboda ka wannan kalubale ne mai yawa. Idan mun dawo bangaren mata, shi ne ma bangaren da ya fi zama haɗari. Bangaren da ya fi zama haɗari a wannan rayuwa. Ta kai ta kawo. Akwai iyayen da sun sani, sun sani, sun sani. Wallahi yaransu ba sa sana'ar komai, ba sa sai da komai, ba sa aikin komai, amma za su gansu da kuɗi ko wani abu na kuɗi, amma ba za su ciki su ba. Yarinyar ki ba ta aiki, ba ta sana'a, ba ta komai, ki ganta da waya aƙalla ta 50,000 ko waya 100,000 a ina da samu. In wani saurayinta ne ya ba ta, ta wuce hanya ya ba ta. Kin san saurayin ma iya zuwa gunta, ubanta ya sani. Da yardar ku ake zuwa gunta da kuma ku sani. Amma wasu iyayen kawai su ga su dai ƴansu kawai ta yi abu kawai su ba ruwansu. Daga ina ba su sani ba. To wannan iya cikin gaba mafi haɗari da tarbiyyar ƴaƴa mata take rugujewa. Wata za a yi bikin ƙawayenta aƙalla guda huɗu a wata biyu ko ta uku. Amma duk biki sai ta yi anko ta yi sabon kaya. Ke kuma uwa da uba ba ku ka ba ta kuɗi da sai wannan kayan ba. Amma za ku ga bikin wance ta sa anko, bikin wance ta sa anko, bikin wance ma ta yi sabon kaya. Ba ku ka ba ta ba, a ina ta samu? In saurayinta ne yake ba ta, ta wace hanya yake ba ta? Akwai sakacin ku iyaye mata akan wannan baiwa. Yarinya tana mu'amala da harkoki na kuɗi da abubuwa da kuɗi ne yake siya, amma ku ba ku ga siya mata ba, sannan kuma ba ku san mawa ya siya mata ba. Kun ga duk abin da yarinyar ku ta je ta jajibu, wallahi kar ku zargi kowa, kar ku za ku zarga. Saboda ka irin wannan sakacin shi yake sa mutum ya je yi kukan kukan da ba shi da dama ba shi. A bara ne ko bariya, wani mutum a wata unguwa ce a cikin gari haka, wani da ya dawo haka da azumi ne sai ga irin kamar kayan sallar nan an kawo yasa haka, sai ke tambaya cewa wannan ba ya jayi wancan shi aka gama da sauran da ne gama ta. Shi kuma uban bai san saurayin ba, bai a nemi izininsa na yin magana da yasa ba, ba a nemi izininsa bai sani ba. Haka kawai irin haɗuwar nan ta titi a ina suka saba ma waye sani, ya tattaro kaya da waye ya kawo mata kawai. Uban ya ce wallahi bai sani ba, saboda haka ba za ta sa wannan kayan ba, jabi rabai daga yanzu ba ya so. Ai inda iya da mutunci sai an fara zuwa an nemi izininsa a yi, sannan za a yi wa yasa magana. Amma ba wannan, dai shi talakari za a rena masa hankali a kawai yasa kayan sallah ba ya so, a biyar masa da kayansa ba ya so. Wallahi uwar sai ta ce ba za a bayar ba, uwar yarinyar matarsa ta ce ba za a bayar ba. Kai in takaice muku labari da yayyayyayi a mayar da kayan mutumin nan bai su kuma kare ƙara zuwa gunkinsa, uwar ta ce ba za a bayar ba. Wallahi wani hini sanadiyar rabo su da miji a kan wannan. To kun ga wannan uwar duk abin da yarinyar nan ta yi, inda ya za ta kawo mata kuɗi wala ba da mota ba ce. Ba da mota ba ce a wannan garin, bai fi shekara biyu ba, ina ji azumin bara ne ba, a azumin bara aka yi wannan kisa. A kan wannan wallahi ya jawo sanadiyar sai da uban ya saki uwar, ya ce ba zai zauna da ita ba. To don Allah irin wannan a kan san abin duniya, abin da ba zai kashe miki talaucin yau ba na tana na gobe. Za a je a rukuza tarbiyyar yara, tarbiyyar da ita ce alkhairin mutum duniya da lahira. A wannan garin ba wani gari ba, bai fi shekara biyu ba, akwai wani aboki na police ne, dan sanda ne. Wata rana ya zo ya same ni ya ce malam abin da kuke faɗa ba wani lokacin sai mu ji kamar haka, amma ni yau na ga wani abu da ido na ne nuna ne. Ya ce muna zaune a station ɗinmu, a police station, sai aka mana rahoton cewa akwai wani gida, gidan matan aure ne, amma ana tara yara mata ana suna shan ƙwaya da ganye a gidan da kayan maye. An kawo mana report a police station ɗin, lalle lalle an mana kwatancen gidan gashi gashi ga lokacin da yaran suke taruwa. Sai muka haɗa ƴan mata ƴan sanda, akwai mata ƴan sanda ko, sai aka haɗa team na matan ƴan sanda, sai aka haɗa da ni a cikin tafiyar, aka haɗa da maza guda biyu a ciki. Da aka je aka ce matan su shiga gidan su je su bincika abin da ake zargi ana yi. Ya ce wallahi sai da aka kama mata ƴan mata guda goma sha ɗaya, kuma kowace yarinya ba a kama ta ba sai da exhibit, ma'ana wani abu da zai nuna tabbas shaida ne tana wannan shashaya, ko ƙwaya ko wani magani wanda ake sha a buhu ko wani abu dai. Ba a kama mutum haka kawai ba, akwai wani abu da ya zama ujjar kama shi. Ya ce ba wannan ba ne ma zai baka mamaki. Ya ce wannan matan guda goma sha ɗaya da muka kama su duka, kowace ne take ce mana a gidan uban da take gwana, kowace. Ya ce domin mu tabbatar muka sa su a mota, an an zo gidansu wance sai a tsaya, sai police ya buga gidan, dama cikin dare ne, wajen sha biyu dare ne ko karfe daya, sai uban ya fito sai ce wannan yarka ce? Ya ce wallahi ya tashi. Wani ma sai ce wallahi bai san bata gida ba, wallahi bai san bata gida ba, wani haka ke wani bai san bata gida ba. Ya ce duk wannan guda goma sha ɗaya sai da makai kowa gidan ubanta a wannan daren. To da Allah in ba sakacin uwa, ai ke uwa kin fi kusa da irki ai, in dai mace ce kin fi kusa da ita, musamman in ta kai wannan shekaru. Amma a ce za ta fita har sha biyun dare, har karfe ɗaya, sannan ta dawo, kuma shikenan ta dace, shike ɗaki ta kwanta, ba ki faɗa uwan ba. ke ko za a kawo miki wani abu kici ko za a kawo miki wani kudi ki karba shikenan to da irin wannan abubuwan suke lalacewa gaba daya har cin amanar ma ya zama to har ai auren ma in dai mace ta saba da wannan yawayawayen wallahi ko an yi auren ba zai hana ta ba wallahi ba zai hana ta ba ya zama to ana ta samu gurbatar zuriya mutum iya da mata amma tana zuwa tana kula wa an su mazaje kuma a dauko wani juna a kawo masa gidan kuma a haibe bala'i kan bala'i yasa wallahi in kun ga wani yaron ko wata yarinya yanda suke mu'amala da uban ko uwa wallahi akwai aya tambaya ce a ce uba zai ce yaransa kar ka yi ce sai nayi ko ya dauko makami ma yace zai bi uban ya daga ni na gani wannan da ido na yaron ake rike ya dauko sanda wai zai riki babansa to dan Allah wannan abinci ka ina ka samu wannan dan in dai da ne na gaske dan sunna ai da wahala wannan ta faru ai da wahala wallahi duk iskancin sa wallahi uba ai uba ne uba uba ne to ba gaba daya ba amma irin wannan ta'addancin da yara suke wa mahaifansu wallahi tallahi wannan lokacin akwai ayata tambaya a ciki wallahi ba mamaki akwai cin amana da akai aka sami yara to daga irin wannan iya zama bala'i da musiba ga al'umma ga sunan suna ta yawaita kuma yasa rayuwar ta zama to gata nan ba ta da dadi kana ta kokarin gyara naka to na makocinka ba a gyare yake ba ana fitowa duk da wai yadda kai to minti 5 minti 10 ya lalata ma tarbiyyar shi kenan abinda ake ta fama da shi kenan ayo domin gurbatattun sun fi yawa marasa tarbiyyar sun fi yawa saboda ka wannan shine kalubale mafi girma da yake gaban mu waɗannan yara da Allah ya bamu wallahi amana ne duk wanda ya tsaya yayi sakaci sakacinsa yasa yaron sa yayi kangare yarinyar ta kangare wallahi wai ba wai a kin yi abin kina ganin ba wani abu da zai biyo baya ba hatta agun Allah akwai abin da zai biyo baya tunda farko maganar mu manzon Allah yake cewa kullukum ra' wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi dukkaninku masu kiwo ne kuma kowa sai Allah ya tabbaci bisa kiwon da Allah ya bashi waɗannan yara amana ce Allah ya ba mu kowa kuma sai Allah ya tabbaci bisa amana da Allah ya bashi saboda ka wani iya cikin ka'ida wanda ya kamata mu kula da ita mu dinga tabbatar da ita a cikin rayuwa a dole sai an samu bangarori guda uku kowane bangare ya ba da gudunmawa sannan tarbiyya take miƙewa na farko dai wanda ka san yake da yawa akan su ne mahaifa uwa da uwa kuma ana gina tarbiyyar yara tun kafin aife su ba tun kafin su zo duniya ake son a musu shimfidar da za su hau zama su tarbiyya na farko kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa na faɗa ana cewa duk wanda zai aure to yi kokarin neman mace a gida mai tarbiyya wannan iya bada gudunmawa wajen kai ma haifiyar mai tarbiyya kar ka rudu da kyau ko kuɗi ko wani matsayi na mahaifanta ka kula da mai tarbiyyar mahaifanta wannan iya cikin dalilin da yasa ake samun yara masu tarbiyya mutum ya aure mace mai tarbiyya iya cikin dalilai masu ƙarfi abu na biyu addu'a tsakanin mahaifa tun samun juna ko tun kafin samun juna da ita matar da shi mijin su dinga addu'a kan abin da Allah zai ba su su dinga masa addu'a rabbana hablana min azwajina wa zuriyatina qurrata a'yun ya Allah muna roƙonka mana baiwa cikin zuriyar da zaka ba mu ka ba mu yara masu tarbiyya ya Allah ka ba mu yara masu addini yara masu hankali to tun kafin aifiyaro ake masa addu'a tun kafin aifiyaro da bin dokokin Allah a zamantakewar auren uba ya ji tsoron Allah uwa ta ji tsoron Allah tun kafin faɗan ya zo ba kai uba ka zamto duk abin da zaka nemo ka kawo gida halal ne, ci da mace haram, iyasa haifi yara marasa tarbiya. A ce hanyar samun ka ba ta halal bace, abin da kake rarumuwa ka kawo gida a dafa a ci ba halal bane, wallahi zai yi tasiri har ƴaƴan da za su haifa, har ƴaƴan da za su haifa. Yasa aka ce sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam matan, an ce idan namiji zai fita matarsa sai ta ce ya wane ko baban wane, muna da juriya za mu iya haƙura da yunwa, amma ba mu da juriyar jure azabar Allah a gobe alkiyama. Ka sani duk abin da zaka kawo mana gidan nan to ka san halal ne ka same shi, idan har ba a samu halal ba kai haƙuri ka damu kwana da yunwa. An ce wallahi akwai matan sahabbai da suke faɗa mazajen su, kun ga wannan zai ƙara shajji a mijin ya ƙara masa ƙwarin gwiwa ya kiyaye me zai kawo gidansa a ci. Amma ke yi wa mijinki ko ke da lafiya yake inda zai kawo miki cefa ne, to ke ba ke damu ba, ba abin da ya dame ki, ke dai kawai a kawo a kawo a kawo shi da damuwar ki kawai, ta ina za a kawo ba damuwar ki ba. Saboda ka duk ɗan da aka ciyar da mamansa da haram, to idan ya zo duniya wannan haram na sai ta tasiri a jikinsa, wallahi ta tasiri. Ya zamto bai da tarbiya ko bai da hankali ko bai jin magana ko wani abu da bande. Saboda ka kiyaye wajen ci da iyali halal cikin irin abin da Allah ya yi. Ya ayyuhallazina amanu kulu min at-tayyibati kulu min at-tayyibati ma razaqnakum, ku ci daga halal cikin abin da na arzuta ku da shi. Haram tana da tasiri, tana hana Allah ya karɓi addu'ar mutum. Duk maciyin haram to in yi addu'a ma Allah bai karɓa, Allah iya fushi da shi. Abu na biyu, hatta mu'amala zaman aure a yi addu'a, lokacin da za a kusanci juna tsakanin ma'aurata ana addu'a, har manzon Allah ke cewa duk ɗan da aka same shi bayan wannan addu'a lan yadurhu shaytanu abada, manzon Allah ce shaydan ba zai cutar da yaron ba har abada. Shi ma wannan gaba ce mai muhimmanci, a dinga yin addu'a a duk lokacin da manzon Allah ce ai addu'a a guka ba ai alkhairi ne kuma daraja ce, kuma shimfiɗa yaro shimfiɗar alkhairi ne. Abu na gaba na uku, idan har an haifi yaron, ran da aka haife shi akwai abin da ake cewa at-tahmik, ko mahaifin ya samu dibino ya tattauna ana haifar yaron ko a gida ko a asibiti, kar a ba yaron komai a baki shi, wannan ruwa-ruwan dibinon da yawun bakin to ya zamto shi ne farkon abin da zai fara shiga bakin yaron a duniya. In uban managarci ne iya karanta alkur'ani iya kula da addini to abin da ake bukata kenan. In kuma haka ne to ba laifi bane a samu wani bawan Allah wanda ake kyautata mai zato yayi wannan tahmikin a kawo a ɗigawa yaron wannan ruwa-ruwan dibinon a bakin shi. Wannan sunnar manzon Allah ce ta koyar da wannan, kuma in an yi abin ana samun tasiri ana samun dace. Abu na gaba, a sa masa suna mai kyau ko a sa mata suna mai kyau, kar a biyayin zamani wajen sa yaro suna, a tabbatar an sa sunan da ya dace a shari'a, kar a sa mata zillaziya ko wata maraƙisiya. A to ya sa wannan, in an fassara muku sunan ba shi da wani ma'ana a cikin shari'a. Maraƙisiya fasarki rawa ke da mai rawa ita ce maraƙisiya da larabci, an gane ku, ko wata lantana ko wata innar safa, duk wannan ba sunayen da ya kamata a sa yara ba ne. Musamman ku mata kun fi son irin wannan ƙyale-ƙyalen, wai a sa yaro sunan da wai ba irinsa a unguwa ko ba irinsa a layi, duk ba shi ba ne. Ku duba gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya sunan yayansa, akwai wani bakon suna a gidan manzon Allah? Bakon suna a gidan ƴaƴansa mata guda huɗu, akwai Ruqayya, akwai Ummu Kulsum, an gane ko, akwai Zainab, akwai Fatima. Yanzu wannan bakon suna yana ciki? Babu. A ƴaƴa mazan akwai Abdullah, akwai Al-Kasim, akwai Ibrahim Al-Mu'azzam, akwai bakon suna ciki? Babu.
ga sunayen Abdul Kaza Abdul Kaza Abdul Kaza asa yaran mana ga sunayen annabawa nan da yawa ga sunayen sahabbai nan in mata ne ga matan sahabbai nan ga matan annabi nan sallallahu alaihi wasallam matan sa 11 nan ga sunayen su nana Aisha Khadija Sauda Zainab Zainab an gane ko Juwairiya Maimuna Sofiya ga sunan wajen 11 Hafsa duk sunayen matan sa ne kuma shi suna iya da tasiri akan wanda aka sa suna kuma sa sunan mutumin kirki iya tasiri ga yara an haifa wa manzon Allah ɗa namiji wanda ya sa masa Ibrahim al-Mu'azzam da ya fito masallaci da asuba sai ke faɗa sahabbai cewa an man haihuwa cikin dare amma na sa wa yaron sunan kakana annabi Ibrahim alayhi salam Ibrahim al-Mu'azzam ɗan gidan manzon Allah sunan annabi Ibrahim ne wancan na farko haka ya faɗa da bakinsa sallallahu alaihi wasallam shi ya sa sahabbai duk akwai sunayensu a gidajensu a gidan Abubakar zaka samu Umar ko Ali ko Usman a gidan Umar ma haka a gidan Usman ma haka a gidan Ali ma haka kowanne iya sa sunayen waɗannan sahabban a cikin yayansa domin neman tabarukin sunaye suna iya da siri saboda ka daga cikin abin da yake sa yaro ya zama mai tarbiya akwai suna ku tattauna da ke dai mai gida an samu karuwa to wani suna za a sa wa an sama tun kafin a haihu ake mitinto in namiji ne ni ina garin asawa ne ni ina garin asawa na samu ittifaki in mace ce ni ina garin asa sunan wanci asa sunan wanci a samu suna mai kyau shari'antaccen suna asawa yaro ko asawa yarinya shi ma wannan abu ne mai kyau a rayuwar yaro kar a samu wani suna na kirkiren zamani wanda za a nemi ma'anarsa ma a rasa ba daidai bane ba laifi bane an sa sunan mahaifi ko mahaifiya ko sunan baban miji ko mahaifiyarsa to a saka ya yi kinaya ana yin kinaya ba matsala bane ko a ce walida misali ko ummi an gane ko ko dai wani abu da zai nuna sunan mahaifi ne ko mahaifiya wannan ba matsala bane sai a yi kinaya da abu mai kyau ba matsala bane amma lallai idan la a guji sa wa yaro suna na zamani wanda ba shi da ma'ana ko yarinya ya samu da suna don kileke na zamani ba shi da ma'ana wanda zai tasiri a cikin rayuwarta abu na gaba yaro ko mace ce ko namiji ne ranar da ya kai kwana 7 a duniya ana yi masa aski an gane ko mace ce dan ni kwanaki akwai wani wanda yazo ya same ni cewa sunna ce tace ai wannan aski nace kwarai da gaske sunnar manzon Allah ce wai ita matar tasa tace da Allah tana neman alfarma kar ai wannan aski har sai an gama suna an dau hotuna da sauransu za a taru taron suna ba ta so a zo a ga kan yatta an aski nace to da umarnin manzon Allah da umarnin tauni zaka bi yayin kaza ba mijin hajjiya ne to sai ka je ka bi umarninta a shine gaskiyar magana amma manzon Allah ce ranar kwana 7 ran kwana 7 a kirawon zami ya aske kan yaro ko namiji ne ko mace kuma akwai hikima wannan gashin na haihuwa cutarwa ne ku tambayi likitoci su faɗa muku in dai ya girma akan yaro mace ko namiji wallahi cutarwa ne iya sa musu cututtuka wanda Allah bai kaddara dama yaro ya rayu da shi ba a aske shi kazanta ne cutarwa ce haka manzon Allah ya sanar bayan an aske wannan gashi inda hali sai a ɗauko gashin da aka aske na kan yaron ko yarinyar sai a kwatanta shi a haɗa nauyinsa da kuɗi ana gane ko sai a yi wata dabara a ji dai a haɗa a gwada nauyin gashin da ɗan nauyin kuɗi haka sai a yi sadaka da wannan kuɗin duk abin da Allah ya yi miki wannan sunna ce kuma ana samun alkhairi ga yaro gaba da wannan tunda manzon Allah ne faɗa sallallahu alaihi wasallam ana gane wa abu na gaba a yanka masa rago ko abin da Allah ya hore a rago na 7 idan namiji ne aka haifa uban iya da hali ya yanka masa guda biyu idan mace ce ɗaya ake yankawa ko mun hali a suna ɗaya ake yankawa idan kuma namijin ne ma baka da hali ɗayan ake yankawa in ma duk baka da halin a ran kwana bakwai sai aka ce ya ƙara wani kwana bakwai din ya zama sha hudu kenan idan da kwana bakwai zuwa wancan lokacin an samu to ba ne maran sha hudu sai a yanka idan ran sha hudun ma ba a samu ba sai aka ce ya ƙara wani kwana bakwai ya zama kwana 21 idan Allah ya sa an samu ran kwana 21 sai a yanka idan ko ba a samu ba shikenan ya sauka ko da an samu daga baya ba za a yanka ba yayi kuma dan ku lafiyarsa kalau ba abin da ya sani shi abin jalla ke ku to da ka yankan abin yanka na suna sunna ce amma wanda take alaka da halin mai gida idan ba shi da hali ana fama da masara da abin da za a ci to kar ki matsa masa dole sai ya nemo rabon yanka in iya da akwai yayi haka ake so in babu kuma a hakura Allah ta'ala ya kai da zai abin ciwon nan kuma naman idan an yanka ba naki bane ah yake gallo na a ba naki bane haka ne haƙƙi ne na yaron da aka haifa dalilin sa aka yanka ba dalilin yake bane yasa malamai suka ce naman suna hukuncin sa ɗaya da naman layya mai gida shine ke da iko ya zaura a bar wanda za a ci a gida a yi sadaka da wani a kyauta da wani haka ake yi wato ku ba ku haka kenan ko ba ku yi a sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama naman suna da aka yanka na ragon suna wallahi ba haƙin mace bane ita ma sai dai ya dauka a bata kuna gane ko sai ya dauka a bata ba nata bane yanzu misali idan an haihu kafin kwana bakwai idan Allah ya yi wa yaron rasuwa ana yanka masa ragon kwana bakwai tambaye ku nake ana yankawa ta haiba naki bane kenan inda naki ne aida ko ya mutu maran kwana bakwai sai a yanka miki a baki saboda ba naki bane wanda yafi ma karfi kan abin yankan miji ne mai gida shine wanda yafi karfi aka yazo ya zauna ya kasa gida uku a yi kyauta da wani a yi sadaka da wani a ci wani a gida shi kenan Allah ya sa mu dace wannan iya cikin abin da ya kamata a kula sosai da shi wajen wannan bin matakan har zuwa nan domin magana mai kan tarbiyyar yara da yadda ake so su miƙe zama mutanen kirki su ja mana alkhairi a duniya da kuma lahira Allah ya sa mu dace ina ganin za mu tsaya nan insha Allah lokaci yayi sai tattaunawa ta gaba sai mu dora akan wannan insha Allah idan da tambaya daya biyu za a yi idan babu kuma sai mu yi addu'a sai kuma zama na gaba insha Allah Allah ya mana albarka Allah ya tarbiyyar da yare tarbiyyar da yaron mu ya dora mana so hanya madidiya Allah ta'ala muna roƙonka ka sanya zuriyar mu ta zama to dadin kallo a gare mu a duniya da lahira Allah ka sa zuriyar mu ta haifar mana da alkhairi Allah ka ba mu iyayen mahadatan alqur'ani Allah ka ba mu iyaye masu hankali masu tarbiya ya Allah Allah duk wani wanda yaran su ke da matsala ta tarbiya Allah ka tarbiyyantar da su Allah ka saita su ka dora su akan hanya madidiya Allah ka jiga mahaifan mu ka sa aljanna ce makomar su da mu gaba daya duk wa'an su masu larurai na jinyoyi Allah ya warkar da su masu damuwoyi a duniya ce Allah yayi damuwar kowace iri ce Allah yayi Allah ya sa mu lafiya mu gama lafiya masu taimakon addini Allah ya taimake mu duka Allah ta'ala ya dafa mana ya samu lafiya mu gama lafiya Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa assalamu alaykum.